Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ba'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 18 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
To baba, wata gobara ta game Khartoum babban birnin Sudan a sa'ar da ake gwabza fada a wajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri, yayin da fada tsakanin sojojin kasar da mayakan RSF ke shiga wata na shida. Wasu kirkawa hudu masu ayyukan ceto da aka tura Libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin Derna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na tafomu gama a jiya Lahadi. Sannan wasu jiragen dakon kaya biyu da suka isa tashar jirgin ruwan Odessa sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan Odessa tun bayan janyewar Rasha daga yarjejeniyar hatsi.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar IPOB mai rajin kafa a ƙasar Biafra ta kwace wata babbar motar soji mai sarrafa bindigogi a jihar Imo, cewa ya shigo yankin Biafra da lambar Najeriya.
I want everyone to understand that from tonight.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa kungiyar nan ta IPOB ta haramta amfani da lambar motar Najeriya a cikin wannan ƙasa ta Biafra.
Jam'iyyar PDP a jihar Filato kuma ta ce lauyoyinta sun fara shirin kalubalantar hukuncin da wata kotun sauraren kararrakin zaɓe a jihar ta yanke.
Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka ma wasu saboda waɗansu dalilai. Na ce amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba, Allah zai tabbatar da haka, su na gaban za su tabbatar da gaskiya, su fito da gaskiya, su ba mai gaskiya gaskiyar shi.
Sa'annan kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Gumel, amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da safiyar yau, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi, gobara ta game Khartoum babban birnin Sudan, sannan mayakan sa kai na RSF sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido, yayin da fadin da ake gwabzawa a kasar ya shiga wata na shida. Ana kan fafatawa yanzu a wajajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri, abinda shaidun gani da ido suka gayawa kamfanin lancin labaran AFP daga birnin Khartoum a jiya Lahadi, yayin da wasu kuma suka ba da rahoton gwabza fada a birnin El Obeid da ke da ratar kilomita 350 wato mil 220 daga birnin Khartoum. A ranar Asabar, fada ya tsananta tsakanin sojoji da mayakan sa kai na RSF, lamarin da ya kai ga banka wuta wa wasu mahimman gine-gine a tsakiyar birnin Khartoum, a wasu sakonni a kafafen sada zumunta waɗanda AFP ta tabbatar da sahihancinsu. Mutane sun yi ta yaɗa fayafayen bidiyo masu nuna yadda wuta take laƙume manyan mahimman gine-gine a birnin Khartoum, cikinsu har da dogon ginin kamfanin mai na Greater Nile Oil Company Tower, wanda gini ne mai siffar shuri kuma ya sha gilashin ƙawa ta yadda a baya birnin ke tinkaho da shi. Firaministan Pakistan na riko Anwarul Haq Kakar ya aike wata tawagar aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. Wasiƙar da Kakar ya rubuta ma Firaministan Afghanistan Mullah Hassan Akhund na zuwa ne a daidai sa'ar da tashin hankali yake dada tsananta a game da korafin da Pakistan ta yi cewa matakin da Afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ketara kan iyaka a kai waɗanda ake shiryawa a Afghanistan bai wadatar ba. Da yake tattaunawa kan abin da wasiƙar ta ƙunsa a jiya Lahadi, wani jami'in gwamnatin Pakistan ya shaida wa muryar Amurka cewa makasudin rubuta wasiƙar shi ne don yiwa Akhund godiya saboda saƙon taya murnar da ya aike wa Kakar bayan kama aiki a watan jiya. Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin Derna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na tahomu gama a jiya Lahadi, a cewar ministan harkokin lafiya na kasar. Wasu 'yan kasar Libya maguda uku da ke cikin daya motar sun mutu. Mutane kimanin 11,300 sun mutu bayan da wasu madatsun ruwa biyu suka fashe. Sanadiyar turo jibgin ruwa da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Daniel da ta yi a makon jiya wanda ya malale birnin a cewar hukumar agaji ta Red Crescent. Wasu mutane kuma wajen 10,000 sun bace kuma ana ganin mutuwa suka yi. Masu ayyukan ceto daga kasashen Girka da Turkiya da Masar da sauransu sun dunguma zuwa wannan birnin na gabar teku da ya daidaice don su taimaka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Kungiyar nan ta rajin kafa a ƙasar Biafra ta IPOB da ke tada ƙayar baya a kudu maso gabashin Najeriya ta yi wani ikirarin kwace wata babbar motar soji da ke sarrafa bindigogi a jihar Imo. Al'ummomin yankin da yana ci gaba da nuna irin fargabar da suka shiga har bayan samun wannan labarin. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakwato ya aiko mana da rahoto akan haka.
Kungiyar ta IPOB dai ta ce ta dakatar da amfani da plate number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siamon Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOB yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOB ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani da ku kamata ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IPOB kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hararen yan kungiyar ta IPOB dai bayanai na nuna cewa yayi jallin hasarar dimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Wani ganau kuma ɗan yankin na Olu da ya buƙaci a saka ya sunansa yace, yana cewa ne ƴan bindiga IPOB sun kwace wata babbar motar soji mai ɗauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan Najeriya. Wannan kuma ba ƙaramin matsala bace kuma za ta ƙara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya. Ƴan bindiga ta IPOB sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki. Muna kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar sojan Najeriya ya citura, domin kuwa na kira Major General Onyema Nwachukwu mai magana da yawun rundunar sojan kasar. To amma dai bai dauka ba, daga bisani kuma na aike masa da sako ta wayar tafi da gidanka. Kuma kawo lokacin aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba. Ko a baya-bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Tarib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma duk umurnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin, al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba. Lamido Abubakar Sakwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Suma da lagaida Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da bayan Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad bayan da Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi Alin Salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu ɗauke da tutocin Palau masu sunayen Aroyat da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Hormuzsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar cikin wata sanarwar da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Waɗannan jiragen dakon kayan sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan Odessa tun bayan janyewar Rasha daga yarjejeniyar hatsin. Naibin Firaministan Ukraine Oleksandr Kubrakov cikin wata sanarwa da ya yada ta kafar sadarwa a ranar Asabar ya ce jiragen ruwan biyu za su yi safarar alkama tan 20,000 zuwa kasashen Afirka da Asiya. A ƙarshe Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai isa California nan ta nan Amurka yau Litinin don ganawa da Elon Musk hamshakin attajirin nan. Ganawar tasu na zuwa ne a sa'ar da ƙungiyoyin 'yancin al'umma suke zargin mallakin kamfanin X da yada kalaman tsanar Yahudawa zargin da ya musa. Lokacin da Musk ya fance Twitter wanda a yanzu ake kira X akan dala biliyan 44 a bara ya sha alwashin maida manhajar ta zuwa kafar da kowa zai iya bayyana ra'ayin shi ba tare da takura ba. Sai dai kuma wannan manufa ta shi ta fuskanci matsala bayan da ya sallami dubban ma'aikatan kamfanin da suka hada da masu tantance sakonnin da ake yadawa.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta ce lauyoyinta sun fara shirin ɗaukaka ƙara a kan hukunci da wata kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar ta yanke, inda ta ƙwace kujerun sanata guda da na 'yan majalisar tarayya da suka yi nasara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A makon jiya ne mai shari'a BM Tukur da ke jagorantar wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Plateau ya yanke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya da ta karɓi takardar shaidar yin nasarar zaɓe na sanata daga kudancin jihar Plateau Air Vice Marshal Napoleon Bali ta kuma baiwa ministan kwadago Simon Lalong na jam'iyyar APC da kuma na 'yan majalisun tarayya da suka hada da Benny Lar, Musa Bagos da Peter Gendeng waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Alƙalin kotun mai shari'a BM Tukur ya ta'allaka hujjojin rashin tsari wato rashin zababbun shugabannin da PDP ba ta da shi gabanin gudanar da zaben da kuma bijirewa umarnin kotu wajen zaben shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zabubbukan gama gari. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans yace a baya PDP ta samu matsalar shugabanci amma daga bisani 'ya'yanta sun sasanta.
Wannan kotun da sayan ta kusurin Atiku da Tinubu ta faɗe shi a fili cewa su ba su da yancin su ji karan da Atiku ya kawo gabansu akan maganan qualification na shugaban kasa. Kuma kotun Court of Appeal ne ita ne babban da wannan kotun.
Akwai wani matakin da za ku ɗauka ne bayan wannan shari'a da aka yanke?
Mu wannan shari'a ba shari'a ba ne. So dole ne mu ɗauki babban mataki tunda muna da yanci mu je appeal. Ma har ga lauyoyinmu sun fara aiki game da wannan. Saboda haka yan majalisar mu suna nan a kujeransu sai abinda kotun babbar kotu ta faɗa.
Honorable Abdullahi Ciro na jam'iyyar PDP a Jasta Arewa yace ba su fahimci yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan jam'iyyar PDP ta kuma yi watsi da na wasu ba.
Ba za a je gidan Mr. A a yanke hukunci akan kaza a tafi wurin Mr. B a ce kaza ba. Plateau ba za ta zama daban ba. Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka ma wasu saboda waɗansu dalilai nata, amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba Allah zai tabbatar da haka, su na gaban za su tabbatar da gaskiya, su fito da gaskiya su ba mai gaskiya gaskiyar shi.
Shima Nuhu Jafaru wanda ya takarar kansila Ibrahim Katsina Ward da ke karamar hukumar Jos ta Arewa karkashin lemar PDP ya ce shari'ar ta kasance sabanin hankali a wurinsu.
Gaskiya shari'ar da ake yankewa ni ya canja min tunanina, wanda kowa ya san haka an gudanar da primaries, ni delegate ne ma na je zaben delegate kuma INEC na wajen sun wuce da sun.
Kuna fargama ne a matsayinku na PDP, kuna ganin kamar za a kwace muku kujeru?
Ai ba mu da fargaba ko guda daya, ai fargaban ma ya rage a wajen alƙalan.
Lauyan jami'iyar PDP a jihar Plateau barista Fangshak Bitrus ya tabbatar da cewa PDP ta gudanar da zaben shugabanninta kafin zabe.
From evidence da aka kawo a kotu, PDP ba ta disobedience in court order ba.
Ya zuwa yanzu dai jama'ar jihar Plateau na hankorin sauraron hukuncin kujerar gwamna da na 'yan majalisun dokoki wanda kotun bata sanar da rana ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba batun kisan ganganci da jami'an sa kai na GTF suka yi wani matashi a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Sabon shirin zai bukadin wani matashi da aka bar labarin jami'an sa kai ko 'yan ƙato da gora a jihar Katsina sun yi sanadiyar mutuwarsa ta hanyar kaɗe shi da wasu abokansa da mota. Aka sun ya auku a cikin garin Katsina kan babbar hanyar ta kewaye garin. Mahaifin matashin wanda ke aiki a garin Maiduguri na jihar Borno, Muhammad Abubakar, ya yi tawakkali da cewa kaddara ce daga wajen Allah. Ga dai labarin da ya baiwa wannan shiri.
Sunana Muhammad Abubakar, yana aiki da gidan talabijin na ƙasa da ke Maiduguri.
Wato kai ne babban darakta na shiyar Arewa maso gabas
na NTA.
To ba mu labarin menene ya faru da ɗanka Al-Amin a Katsina?
Ina Maiduguri ranar Talata, mun je wata gaisuwa mun dawo, sai na samu aka kira ni, wani ya kira ni cewa yaronka Al-Amin ya yi hadari kuma ya mutu. Yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? Aka ce ai ya dai hadari ya mutu. Kenan sai na bugo ma ɗan uwa waya na ce me ke gaskiya wannan al'amari? Suka ce eh lalle ya rusu. Sun ce to alhamdulillah ba, Allah ya amshi abin shi.
Eh shi yaron wani labari, wato shi yana makaranta ne ko me yake yi haka ya yaron?
Ranar Litinin ya kira ni da wata lamba. Ranar Litinin kaga ana kwana ɗaya kenan ya rusu, ya kira ni ya ce baba an buɗe, an shiga ɗakin mu, an yi mana sata, an kwashe mana, an ɗauke mun waya, an kwashe mana abinci. Sai na ce to Al-Amin garin yaya aka yi maka, kuna aiki me? Ya ce suna bacci.
A nan cikin Katsina?
A nan Katsina Polytechnic, Hassan, makaranta Hassan Usman Katsina.
Oh, yana karanta
architecture. Watan shi biyu bai zo gida ba. So da ya kira shi da wannan magana, sai na ce to, ya ce ga su yanzu suna student affairs office sun ba da report. To ashe ya kira maman ranan da zai rasu din da safe, ya kira ta yace to mama kin ji kin je? Ta ce to ka shigo cikin gari, ka zo kai welcome back, kuma ka samu abinci sai ka koma makaranta. So da shi da abokan nashi guda biyu da suka yi accident din suna can polytechnic, sai suka taso suka shigo keke napep suka taho cikin garin Katsina. So tsakanin titin Liyafa wanda zai kai karan about na Barhim, hanyar ma ne
kenan. Wannan Liyafa Hotel.
Liyafa Hotel. An wuto titin zuwa Liyafa, an wuce wani gidan mai na Himma, daidai wurin wasu benaye guda biyu. To daidai nan ita wannan Hilux wadda ba ta da lamba fara kamar yadda aka gaya mani, ta daki wa'annan yara daga baya. Ta cilla su ta je wannan keke napep, ya je ya samu wata fila da take dauke da bene, ta dake ta wurin. to ina jin yaro na anan Allah ya amshi rayuwar shi.
Amma wannan ai babban titi ne ma.
Babban titi ne.
Wanda ya zaga garin ma gaba ɗaya wanda
kwarai kwarai wanda kwarai
to ka san ga ma da za a ce an yi hatsari akan wannan titin
ba gaskiya ba. Wallahi tallahi. Wallahi tallahi. To ka dai gani Alhaji Nasiru. So anan dai shi yaro na rasu wani ya kare kafa wasu kuma aka zo aka kwashe su. Su yan sibilan JTA din an ce mu cikin mota su bakwai. Daga nan aka kwashi yara aka kai su asibitin Katsina Accident and Emergency Unit. A wannan rana ana yin aiki. Shi yaro na riga rasu amma dai aka kai shi mutuware. Su kuma wanda suka ji rauni yan uwansu suka zo suka dauke su. Su yan sibilan JTF daga nan suka kama hanya suka tafi abin su.
Tun bayan da yan aikin sa kan suka dauki matasan zuwa asibiti ba ƙarin ta bakin su ba. Lamarin da ya sa mahaifin yaron daga baya shigar da korafin gudanar da bincike don gano waɗanda suka yi wannan danyen aikin. Hakan ya sa muka ji ta bakin Abubakar Sadiq Aliyu da ke zama kakakin 'yan sandan jihar Katsina.
Alhamdulillahi dai a yanzu wannan korafi na shi mahaifin wannan yaro ta hanyar lauyoyin shi sai rubuto takardar korafi wa shi mai girma kwamishinan 'yan sanda reshen jihar Katsina CP Aliyu Abubakar Musa inda suka buƙaci kwamishina da ya sa hannu cikin wannan abu ya tabbatar da an yi binciken da ya dace kuma an bi musu haƙƙinsu. A da samun wannan takardar mai girma kwamishina nan da nan ba ta ɓata lokaci ba ya ba da umarnin cewa a gaggauta yin wannan bincike a bankaɗo gaskiyar al'amari da kuma yanda wannan abu ya kasance. So a halin yanzu an fara wannan bincike kuma insha Allahu inda wani abu da bincike bayyana insha Allahu ba za mu ƙasa a gwiwa ba gurin sanar da al'umma da kuma su iyayen wannan yaro baki da kuma mai girma kwamishina yana jajantawa su iyalan wannan mamaci yan uwa da abokan arziki da lokacin al'umma baki daya bisa ga wannan hatsari da ya rutsa da shi.
A takaice yanayin binciken waye ne za a fara dubawa domin gano gaskiyar abin da ya faru?
Wato kamar yadda na faɗa za a yi bincike, ka san shi bincike abu ne da yake iya zuwa da fuskoki daban-daban. To amma tabbacin da zan bada a yan shi ne duk wata fuska da binciken nan ya bada kuma take da buƙatar a bita ko a duba. Ina mai tabbatar maka da cewa mai girma kwamishina ba zai kasa a gwiwa ba face sai an bincika an duba iya dubawa duk abin da ya kamata a yi insha Allahu za a yi don shi mutum ne mai son gaskiya kuma insha Allahu zai iya bakin kokarin shi.
Barista Bara'u Shafi'i da ke tsayawa iyalan marigayin ya mana ƙarin haske kan ainihin abin da suke bukata a yi wa waɗanda yake wakilta a wannan batu.
Da shi ne muka shigar da complaint ɗin mu ko tan mu gaban kwamishinan 'yan sanda domin su bincika ga kuma mun kuma wanda muke so kuma a muke zargi. Don tuhuma ta tabbata kan sanan ne in ya tabbata da tuhuma a kan su ko a gabatar da su kotu domin bima wannan yaro hakkin cikin wannan cika da aka yi ba a kan ka'ida ba kuma da rashin nuna kuna a kan wannan cika da aka yi mashi da kuma koyowa da suke zuwa da suke son su ɗauki a ɓangaren yara da wasu na cika su suke son kuma ya wannan shi ne a takaice yanzu ana bincike yana nan ana ta yi a yan sanda kuma yan sanda suna ta bincike a ojiya shi ne binciken ya kira ne na ba shi abin nan na kai gawai ya yi hirar da su da magana ta zu kuma ma a jiyan ya kara kira na su ana ta yi gaskiya da ke yayi nisa yan sanda suna ta suna jiran inda binciken na su ya ta daga nan za a tsaura a kuma inda aka fuskanta da shi ma wani yaro.
Eh Marisa zuwa yaushe kuke sa ran za a kammala binciken nan a ba da sakamako?
Eh ba mu wata a da yan sanda gaskiya su ya haka na ta bakin kokarin tunda kamar wannan test ba irin wanda ake sa rai za a dade ba ana binciken tunda sai da wasu wurare da mutum inda aka yi abin sai asibiti sai su daga ta ake abin da wani sai asibiti ta gaba za a ta zuwa nuni da abin gama so muna sa rai ba a dadewa dai sakamakon binciken da ba su kuma in an sa Allah ta sa ran yan su zai tabbatar mu da wa'anda suka sai wannan ta'amin saboda mu dai akwai ga wa'anda ake zargi da kuma inda kuma akwai mutane wa'anda su kansu kuma identify mota lokacin da abu
Barista shin jinin yaron nan kuke bi ko kuma dai a gano waɗanda suke su ba da haƙuri su dau nauyi shikenan magana ta gani?
A'a abin mashi haƙƙi saboda mahaifi kara abin ai abin da aka ba a nuna kulawa ko da ma ko an zo a bada hakuri ba dai haƙƙin sa a matsayin na dan kasa ko dan adam abin da doka ta nuna na irin wannan.
Mahaifin marigayen matashin Al-Amin mai shekaru 24 ya ce bayan rasuwar ɗansa an aika da wasu matasa da kuɗi naira 100,000 don a yi masa gaisuwa.
Wannan yaro suka zo suka ce mani muka gaisa ina ƴan uwan yaro aka ce ga mahaifin shi nan. Na zo muka gaisa da su ya hakuri ya hakuri ne sai alhamdulillah sai suka ce mani babban su ne ya turo su wai suna can ba tsare ana aikin yaki da ƴan ta'adda amma dai ga naira 100,000 ya bayar ya ce a sai mu baki ruwa. Ta Allah wanda za su zo ta aziya na ce to wannan naira 100,000 sai na nemi shawarorin yan uwa da abokai da kenan na ce gaskiya ni ba zan karbi wannan naira 100,000 ta me ni ba ni bukata wani ruwa.
Wato shi shugaban su waɗannan yan ƙato da gora ɗin kenan.
A'a bamu dai ya dai ce shugaban su bamu san kowaye shugaban su ba.
Amma su suna can ba tsari shi babban yana can ba tsari.
Wai haka dai suka ce so bayan na nemi shawarar yan uwa da abokai. Suka ce gaskiya tunda ya ce sadaka ne ba ka karbi wannan naira 100,000 sai na karbi naira 100,000 na ce muka ci gaba da gaisa na ce to Allah saka da alheri suka kama hanya suka tafi kashi gari da tiri kenan radda kai addu'a kwana uku babu wani da ya zo daga cikin wa'annan yan civilian JTF a zo a yi mana ta'ziya na wannan rashi to wannan abu shi ya sanya Alhaji Nasiru naga kai yaya za a yi ku kashe rai ba rago ba ba tunkiya ba ba dan tsako ba ba za ku zo wurin ƴan uwan mamaci ku ce mishi ku yi hakuri Allah ya ji kanshi Allah ya ba ku hakuri to wannan abu shi ya sanya na harzuka na ce ni ka wannan yaro sai na nemi mishi sai wallahi sai mun nemi ko dan gobe kada wani ya sake yin irin wannan.
Masu raro wannan da shi ake kira mai dokar bacci ya bugi ringe domin sakacin waɗanda ke ikirarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya yi sanadiyar rayuwar matashi ko kuma na ce manyan gobe. Za mu saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci ga waɗannan iyalai da ke cikin zulmin rashi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya.
Mai da lagaida Sarfilu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaicen jiya Lahadi gobara ta game Khartoum babban birnin Sudan sannan mayakan sakai na RSF sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da fadan da ake gwabzawa a kasar ya shiga wata na shida. Firaministan Pakistan na riko Anwarul Haq Kakar ya aikewa takwaran aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. Wasiƙar da Kakar ya rubuta ma Prime Minister Afghanistan Mulla Hassan Akhund na zuwa ne a daidai sa'ar da tashin hankali yake dada tsananta a game da korafin da Pakistan ta yi cewa matakin da Afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ƙetara kan iyakar a kai wanda ake shiryawa a Afghanistan bai wadatar ba. Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar ruwan nan da ta auku a birnin Derna na gabashin ƙasar sun mutu a wani hatsarin mota na taho mugama a jiya Lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar ƙasar. Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad bayan da Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi Alin Salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu ɗauke da tutocin Palau masu sunaye Aroyat da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Hormuzsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai isa California ta nan Amurka yau Litinin don ganawa da Elon Musk hamshakin attajirin nan.
To duka kuma da wannan ne muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 7 da agogon Ghana da GMT za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan dambarwar shugabanci a ƙungiyar direbobi ta Najeriya. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawe wanda ya shirya kuma ba da umarni. Dama injiniya mu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.